Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga akan mita 16.25 da kuma 60. A birnin Yamai kuma, za ku iya sauraron mu ta tashar VOA Africa a zango na 102.5, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalal da kuma niyya dukkaninsu a birnin Kwani. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Za ku iya sauraron mu ta a kowane lokaci ake so ta shafinmu na internet akan voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saurara da ku a cikin shirin manhantsi. Yanzu ma ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Mahmud Lalo, muka sake dawo muku. Cikin shirin za ku yi cewa hukumar custom ta Najeriya shiyar jihohin Kano da Jigawa ta kama wasu kwayoyi da kayan abinci da aka yi fasfaurinsu. Haka kuma taron kolin jam'iyyar APC da aka kammala a Abuja ya bar baya da kura bisa rashin ganin wasu jigajigan jam'iyyar a taron. Sannan muna tafa da maimaicin shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa, sai kuma sharshin wasu daga cikin jaridun ƙasar Kamaru da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu raro kuke ajiye mana. Amma kafin nan ga labarin duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Argentina ta ce daga cikin mutane 8 ɗin da aka kashe a harin da aka kai birnin New York a jiya Talata a nan Amurka, 5 'yan ƙasar ta ne. Wata zarwa da aka fitar ta nuna cewa mutane 5 ɗin 'yan asalin yankin Rosario ne waɗanda suka bi wata tawaga zuwa birnin na New York domin halartar bikin kammala karatunsu a karo na 30. Haka zalika mataimakin Prime Minister Belgium Didier Reynders ya ce akwai ɗan ƙasar Belgium guda a cikin waɗanda suka mutu. Akalla mutane 8 suka rasa rayukansu, sannan wasu da dama suka jikkata bayan da wani mutum ya afka da wata motar da ya hayo akan wata hanya da aka tanada domin masu kekuna wacce ke cikin makil da mutane a lokacin. Yayin wani taron manema labarai, magajin garin birnin na New York Bill de Blasio ya ce bisa bayanan da suka samu, wannan hari ne na ta'addanci kuma na ragwaye wanda aka kai da nufin cutar da fararen hula da basu ci ba basu gani ba. Gwamnan New York Andrew Cuomo ya bayyana harin a matsayin wanda mutum ɗaya ne ya kai shi. Yana mai cewa babu wata alama da ta nuna cewa harin wani ɓangare ne na wani gagarumin hari da aka shirya kaiwa. Bayan kai harin da motar ne kuma maharin ya fice daga cikin motar yana riƙe da bindigogi biyu, inda daga baya 'yan sanda suka harbe shi a ciki aka kuma tsare shi, a cewar Commissioner O'Neill. Rahotanni sun ce an yi wa maharin tiyata ana kuma sa ran zai rayu.
Wani ɗan ƙunar baƙin wake ya kai hari a unguwar da ke mazaunin ma'aikatan jakadancin ƙasashe a Kabul, babban birnin Afghanistan, inda ya kashe mutane 8 sannan ya raunata wasu da dama, a cewar wasu jami'an ma'aikatan lafiyar ƙasar. Tuni dai ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin harin, bam ɗin da ya kaikaci wani yanki ne na makekin shingen tsaro da ke kusa da ofishin jakadancin Amurka a daidai lokacin da ake tsawarra matakan tsaro a yankin. Sanadiyar hare-hare da ake yawan kaiwa a 'yan makonnin nan. A farkon watan Oktoba, wani ɗan ƙunar baƙin wake ta da bam a cikin wata mota shaƙe da ababen fashewa a kusa da wata makarantar horas da dakarun Afghanistan a babban birnin Kabul. Harin da ya sanadiyar mutuwar kurata 15 sannan ya raunata wasu da dama. Ƙungiyar Taliban ta ɗauki alhakin kai wannan hari. A kusan wannan lokacin ne kuma wani maharin ɗauke da bam ya kutsa kai cikin wani masallaci da ke makare da musulmai 'yan shi'a, ya kashe masu ibada 50 a birnin Kabul, harin da shi ma ƙungiyar ISIS ta ce ita take tsakai shi.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata sarwa da ya fitar a karon farko tun bayan da aka ayyana shugaban Uhuru Kenyatta matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar Kenya da aka sake shugaban ya 'yan adawa Raila Odinga, ya bayyana sakamakon zaben a matsayin na bogi. A wani jawabin da aka watsa ta kafar talabijin Jawabin da aka dade a Najira, Odinga ya ce za su ɗauki matakan ƙauracewa harkokin kasuwanci da gudanar da tattaki da rufe wuraren jama'a da ɗaukan duk sauran matakan da doka ta amince da su, domin su nuna ƙin amincewarsu da sakamakon zaben da ya ce mara ma'ana ne. Sai dai madugun 'yan adawan bai ambaci batun zuwa kotu ba domin ƙalubalantar sakamakon wannan zaɓe. Duk da cewa akwai wasu 'yan takara 8 a jikin ƙuri'ar zaɓen, Kenyatta ya samu ƙuri'u miliyan 7.5, ko kuma kesce kashi 98 cikin 100 na ƙuri'un da aka haɗa. Zaɓen da aka yi ranar Alhamis da ta gabata an yi shi ne a zagaye na biyu. Kotun kolin ƙasar ta Kenya ce ta soke zaɓen farko, wanda ya baiwa Kenyatta nasara, bayan da ta ce hukumar zaben kasar ta IEBC ba ta bi ka'idojin zaben ba, kuma da tsarin kundin mulkin kasar wanda wajen tattara ƙuri'un.
An buƙaci 'yan ƙasar Siriya da ke da burin komawar Raqqa bayan da aka kubutar da birnin daga hannun mayakan ƙungiyar ISIS da su dakata har sai baba ta gani. Gamayyar jami'an sojan ƙasa da ƙasa ta ce matsalar ita ce akwai dabban mai haɗin gida da tarakuna da suke baje a birnin, inda tuni wasunsu suka fara salwantar da rayuka. Tuni mun fara samun rahotannin mutuwar fararen hula daga waɗanda suka yi ƙoƙarin komawa, in ji kwamandan dakarun haɗin gwiwa na musamman Major General James Gerard a jiya Talata, yayin wani jawabi da ya yi wa manema labarai a Bagadaza daga ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon. Ƙungiyoyin ba da agaji sun yi ƙiyasin cewa sama da mutane 200,000 ne suka tsere daga birnin na Raqqa tun bayan fafutukar ƙwato birnin da ta zafafa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, jami'an hukumar kwastam ta Najeriya shi jihar jihohin Kano da Jigawa sun ce sun kama katan ɗin magunguna da kayan abinci da ake fasfaurinsu ta kan iyakar Najeriya da Nijar. Ga ƙarin bayani daga bakin kontrolin hukumar kwastam Yusuf Abba Kasim a rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Wannan magani ne da ana ta kukan yana sa maye, yana lalata al'ummarmu. In ka iya tunawa, majalisar tarayya ma kwanakin baya ta yi magana akan shaye-shayen magunguna a wannan bangare na jihar Kano da Jigawa. To mun kama wannan maganin ta sanadiyar samun labarin da muka yi ana fasa ƙorin shi, an kuma tara shi a wani wuri tsakanin Galadi da Birniwa a can jihar Jigawa. Shine ma'aikatanmu na kwastam na jihar Kano da Jigawa suka hanzarta, suka nufi wurin, suka je suka tarar da wannan magani, an lullube shi da karan gero, suka tattara, suka kwaso, suka taho da shi. Amma dai su mai yiwa waɗanda suka tara maganin sun samu labarin mutanen namu na zuwa wajen, sun ranta a nakare, ba a tarda kowa ba. Sama da katon 38, kuma cikin kowane katon akwai fakiti sama da 20, kuɗin shi kuma ya fi sama da miliyan 20 na naira. Za mu miƙa shi ga hukumar kula da abinci da magunguna ta Najeriya, wadda ake kira NAFDAC, domin na farko mu a jiki ba mu ga an rubuta babu tambarin su, kaga alamar nuna cewa ba a yadda a shigo da shi Najeriya ba kenan.
Aka zalika controller Yusuf Abba Kasim ya ce jami'an nasa sun kama wani adadi na buhunan shinkafa da masu fasa ƙorin suka shigo da ita cikin Najeriya, duk da cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta haramta safarar shinkafa ta kan iyakoki fiye da shekaru 2 da suka shuɗe.
Suna sa buhu 2 na shinkafa, sai su lullube da wake, sai a sa a cikin mota. Shi ma duk cikin ƙoƙarin da ma'aikatanmu na jihar Kano da Jigawa suke na custom wajen hana fasa ƙori. Maganar da gwamnati ta yi ta hana shigo da shinkafa ta hanyar kan iyaka tana nan, kuma a shirye muke mu kama duk inda muka samu ana shigo da ita.
Tun bayan da gwamnatin ta sanya haramcin shigo da shinkafar cikin Najeriya daga kasashen ƙetare ta kan iyakokin ƙasa, jami'an hukumar customs ke kwace shinkafar daga hannun 'yan kasuwa da suka nace wajen amfani da wannan hanya wajen shigo da kayan abinci. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaye da Mahmud Ibrahim Kwari. To ana dai tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC. Bari mu shakata da wannan waƙar.
Zizala loka taima kewa Meda gane na yemela Zala mai sama Mai kasamba kwae zala wa aza Meda gane na yemela Nobade ke sauti wa
To madalla, yanzu kuma sai birnin tarayya Abuja inda aka kammala taron korin jam'iyyar APC. Ga Hassan Maye kana da wani batu da yafi daukar hankali.
Wani abin da ke kara jan hankali anan shine yadda aka yi taron aka watse ba ga tsohon mataimakin shugaban Najeriya ba Alhaji Atiku Abubakar, al'amarin da yasa masana siyasa irin su Dr. Abubakar Umar Kare ke cewar da walakin
rashin kasancewarsa a wannan taro abin dubawa ne kwarai da gaske, musamman ma ganin cewa ana tarbe ratin kwaikwayo tsakanin sa da shugabannin jam'iyyar saboda tunani ko tace-tacen da ake gani yayin takarar shugaban kasa, wato zai iya kasancewa wanda zai sa zale da shugaban kasa. Muddin Atiku yana kasan nan kuma lafiyarsa kallau kuma bai zo wannan taro ba abin dubawa ne.
Sakataren APC na kasa Maimala Buni ya ce rashin zuwan hamshakai irin su Atiku Abubakar bai nuna alamar akwai matsala.
Eto ai shi baya nan ne, idan ka duba ai taron da aka yi jiya dan mutum bai samu zuwa taro ba yanzu zai zama akwai matsala tsakaninsa da jam'iyya bane.
Injiniya Abuba Galadima na daya daga cikin kusoshin jam'iyyar APC da ba gan su a wurin babban taron majalisar koli na jam'iyyar da aka yi a nan Abuja ba, kuma na tambaye shi ko ina dalili.
An gaya min cewa an ba da umarni kada a bani takardar zuwa taron, amma dai babu musumin da ya ishe ni wurin daga cikin jam'iyyar da na rattaba hannu aka yi ta, in kuma wani ya ga zai iya to bismillah ga mu gashi.
To ko me yasa jam'iyyar APC bata gayyaci wasu daga cikin jigajiganta irin su Buba Galadiman ba? Tambayar kenan da na yi wa sakataren jam'iyyar na kasa baki daya Maimala Buni.
Su ai ba members na NEC bane, members na caucus an gayyace su duka. Bola Ahmed Tinubu baya cikin NEC ai, amma yana cikin caucus kuma ya je jiya. Ina so a fahimci su wane ne membobin NEC, su wane ne membobin caucus.
To shi Buba Galadiman misali yana NEC ne ko yana caucus?
Yana caucus.
Kuma ba gan shi a wani mitin din caucus din ba?
Eto amma an gayyace shi ai.
Ya ranka dade ya ce ba ku gayyace shi ba?
To mun gayyace shi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ne mota siya sace don koma wada da dangi na. Again da mota siya sace ban saka wada da dangi ba. Ballanta ma shiga gaba in kai wada da dangi ka kaga Allah baya gode ma. Mun zo ne baya gode ma. Motata kai zaman kwarta kuma ba kai za ta dauka ba.
To madalla a gai da Hassan Maina Kaina, yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A cikin makonni biyun da suka shige muna magana ne akan wasu fulanin da 'yan sanda suka kama 'yan uwansu a jihar Kogi. Aka buƙaci lallai su biya wani kuɗi mai yawa wanda ya faro daga naira 200,000 ya koma naira 800,000 sannan ya koma miliyoyin naira. Ƙarshenta sai da waɗannan Fulani suka sayar da shanu har garke 7. Kamar yadda suka faɗa, suna ba da kuɗi ana musu alƙawarin za a sako musu 'yan uwa ba a sako su ba. Da suka gaji da irin wannan suka tada ƙayar baya, sai aka ɗauke waɗannan 'yan uwa nasu daga jihar ta Kogi inda aka kama su aka maida su Abuja, inda maganar kuma ta juya. Aka ce wai ana tuhumar su da cewar suna da hannu a wani rikicin da aka yi a jihar Enugu. Kamar yadda muka faɗa muku a shirin da ya shige, mun tattauna da wani jami'in 'yan sanda wanda ya san komai game da wannan lamarin, a saboda shi ma ya ga shaidar kuɗaɗen da aka karɓe ma waɗannan Fulani, kuma ya san jami'an 'yan sandan da suka yi ta karɓar waɗannan miliyoyin naira daga hannun Fulanin. Mun sauya muryarsa domin kare shi da kuma aikinsa. Ga wannan ɗan sanda.
Wato gaskiyar al'amari kamar yadda ka tambaye ni, amma hakika abin da na sani a kai shine ba wai na san mutanen nan bane, kuma wato ina mai gidana shine da sunan cewar shi, saboda sun zauna tare da shi kuma sun riga da sun shiga cikin irin wannan hali. To ina buƙatar a taimaka musu domin su san matsayinsu da irin halin da suke ciki. To dangane da haka dai, a karan farko mun tashi tare da su an tura ni na je na tarar da 'yan uwansu a prison na Kuci a Abuja, which is a wannan lokacin da na je na same su su ba su san ma cewar a Kujan suke ko ba a Kujan suke ba. To dangane da dai taimaka musu da aka yi har ya kai ga muka fahimci ga gurin da suke. To har ga Allah na yi mamaki wato abinda a mazaunina na karamin jami'in tsaro wato akwai waɗansu abubuwa da suke gudana waɗanda daga zangar an zo ana gaya maka su kai da kanka ya kamata kai tunanin cewa ya ake ire-iren waɗannan abubuwan suke faruwa shine a cikin origin a ce an committing one offense ma'ana an aikata wani laifi a guri daban sannan gurin da za a je a making arrest guri daban gurin da za a je a detention daban to tare da haka dangane da wurin da muka samu cewa an kai su din sai nazo nake gayawa shi mai gidana da su waɗannan bayan Allah kan cewa ɗan uwanku suna guri kaza to daga wurin the next thing abin da muka sani shine sai muka advise na cewa to su je su nemi lawyer su dunguma zuwa kotu wannan dai suka mana bayani cewa ayin lawyer ne tun daga can sun dauki wani lawyer a can sun dauki wani lawyer anan kuma ga irin abubuwan da aka dinga yi musu na cewar an kakkarba musu kudaden su kamar yadda shi ɗaya dan uwan su ya gaya ma wannan kuma wanda gaskiya haka ne saboda ko ni da suka yi wannan bayanin na bukaci cewar suna da waɗansu takardu a rubuce waɗanda cewar lallai tabbatacce an karba musu dukiyar su dangane da wannan abu suka tabbatar min da haka na kuma ga takardun da komi da komi shikenan da next thing sai muka ce to abin da za a yi shine sai su tafi kotu still kar su garje su sake komawa kotu din to shine suka je suka dauki lawyer suka aka ba su kotu a nan jabi yanzu haka to kafin a je ga wannan gandu din lallai hakika lokacin da basu ga ƴan uwan su din nan ba basu san ina aka fito da ƴan uwan su ba wannan abu ya lede mu har sai da muka je mu zuwa Office Attorney General tare da su domin su tabbatar cewa ina ƴan uwan su suke a daidai kan wannan gaba din kafin mu je ga wannan wurin sai da ya kai ga har muka je mu zuwa nan mai tama High Court domin su ɗan uwan su da na nemi ganin su a cikin freezing sun tabbatar min cewa case ɗin su yana mai tama High Court whereby lokacin da na tafi mai tama High Court domin in bincika in ga shin a wannan kotu yake a mai tama High Court tunda ba kotu dai bane ba zai zo ne a wurin na dudduba iya kotuna ban samu record na wannan case ɗin ba a ƙarshe dai sai da zan tafi har litigation office na je bin a litigation office aka tabbatar min da cewa ba su da wani case ne kamar da haka babu wannan record so I have to go to federal high court na je can ma sai na sake duba zuwa litigation office suka ce ba sa ma handling cases irin wannan na culpable homicide da waya da sauran cases ga irin cases su da suke handling so da yako nan ma babu record
me culpable homicide
wato kamar dai a zargi mutum da kisa da laifi ne kisa so which is daga wannan lokacin da muka duba muka ganin ma babu record so idan babu case ɗinka a federal high court babu case ɗinka a nan mai tama high court so the next thing shine sai suka dunguma ko in ce muka dunguma muka tafi zuwa Office Attorney General daga wurin muka tafi DPP office a nan dai aka mana bayanin cewa ga position ga wurin da case ɗin su yake a ƙarshe dai duk da hakan nan ana cikin wannan abun bayan mun je mun sun dauki alkali sun AI sun dauki lawyer ya yi rubutu da sauransu su an ba su kotu a nan a Jabi the next thing kafin a fara hearing na wannan case din sai suka samu labari suka kira ni suka gaya min cewa ai su ma waɗanda ake zargin su ƴan uwan su an dauke su daga kuje prison din a yanzu haka maganar da nake gaya maka a wuce da su zuwa Enugu a lokacin ba su samar cewa Enugu aka wuce da su ba sannan suna can to har dai kai su Enugu da aka yi kuma sai kace ni ina nan ina aiki to ban san wani hali suke ciki yanzu haka
to kai a matsayin ka na jami'in ƴan sanda me kake ganin rundunar ƴan sanda ya dace ta yi a irin wannan matsala da aka kawo
to alhamdulillah lallai rundunar ƴan sanda za ta iya yin wani abu a kai musamman yanzu da Allah Ubangiji ya sa mun samu Inspector General of Police mai adalci da kuma saka idanu dangane da ire-iren waɗannan abubuwan yanzu idan ka ɗauki misali shine akwai wani abu da yake faruwa a waɗansu jihohi na ƙasar nan wanda har in aka kama ɗan sanda da ire-iren aiki ba bisa ƙa'ida ba ko kuma ya sanya ha'inci cikin aikinsa yakan ɗauki mataki na gaske wanda zai kai ga mutum iskiya na taikin za a iya a kore shi a aiki din ko kuma ya je sabin wasu abubuwa na wasu punishment da sauransu to kaga shine abinda nake tunanin hukumar ƴan sanda za ta iya yi akan wannan al'amari shine za ta iya kiran attention din waɗannan ƴan sanda din. Idan ta kira su za ta iya bincikan cewa shin menene abin da ya faru su gaya musu gaskiyar al'amari. Kaga wani bincike ya tashi kenan a tai bangare. Kaga in aka tabbatar cewa waɗannan Fulani abin da suke zargin hukuma ta yi musu, hukumar ƴan sanda ita take da punishment din da za ta iya ba wa dukkan mutumin da ya saba ka'idan aikinta. To shine abin da nake tunanin hukumar ƴan sanda za ta yi. Amma in har wannan bincike ya tabbata gaskiya ne, to har ga Allah in abin da suke zargin su kenan abin da nake nufi. To kaga abin ba abu bane mai dadi da yake ba. To amma tabbas hukumar ƴan sanda tun da Allah ya sa yanzu muna da shugabanni masu kokari da tabbatar da cewa mu kananan ƴan sanda mun biyo ka'idan abubuwan da aiki ya wajabta a kai mu a cikin muna saukar da shi. To ina tunanin hukumar ƴan sanda za ta yi wani abu akai.
Yadda ka kalli waɗannan Fulani ya za ka zayyana su, shin za ka iya cewa mutane ne waɗanda aka kwara suna cikin wani hali ka gan su a ciki a matsayinka na jami'in tsaro, ya ka karance su inda kai ne aka turo misali ka yi musu bincike?
Gaskiya wato ba zan ɓoye maka ba, har da Allah matukar idan dai abin da suka zargi daga kan jami'an tsaro zuwa lauyoyi suka yi musu, wato na tausaya musu ainihin. Kuma kamar yadda ka tambaye ni inda ni ne aka turo akan in bincike akan wannan al'amarin, wato ban tunanin in har duk kowane mutum ma ko da ba ni bane sai yayi irin wannan binciken da su suke zargi an yi musu, to har ga Allah ba musu adalci ba. Babu adalci ko kaɗan, kuma sannan abin a tausaya musu ne. Kuma wato kar ka manta fa yanzu zuwan su gurinka da suka yi har suka gabatar maka da wannan kuka da saurake su, wato ma'ana kamar mutum ne wadda duk tutun da zai iya dafawa ya riga da ya kare masa, mutumin da ruwa ne yake cin sa aka nemo masa tsofaffi zai kama, shine abin da ya kawo su har ya kai ga suka dafa wannan tudu da suka zo su tsakani ka. To kaga irin waɗannan mutanen mutane ne waɗanda ya kamata a tausaya musu, a duba kan cewar kar a ce dan suna zama a daji ba su san komi ba ko wani abu kamancin haka. Wannan shine abin da ɗan sandan da ya san abin da yake ya kamata ya tsaya ka'in da na'in ya taimaka musu domin Allah domin ya cire su daga cikin irin halin da suke ciki. Wannan shine gaskiyar al'amari.
Kamar yadda Hausawa ke faɗi, ba duka aka taru aka lalace ba. Wani ɗan sanda kenan yake mana bayanin lamarin waɗannan makiyaya. A shirinmu na gaba za mu miƙa wannan batu gaban ofishin Inspector General na ƴan sandan Najeriya. A huta lafiya.
To madalla yanzu kuma ga sharshen wasu daga cikin jaridun ƙasar Kamaru.
Zan fara shirin jaridun namu ne da jaridan Cameroon Tribune, anda ita kuma ta rawaito mana cewar magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya gana da shugaban ƙasar Jamhuriyar Kamaru a fadar sarki birnin Yaounde, anda suka yi tattaunawa na gaba da gaba na tsawon lokaci akan matsalar ƴan awaren Ingilishin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridan Defis Actuel, anda ita ma ta labarta mana cewar ministan sadarwa ta ƙasar Jamhuriyar Kamaru uwar gida Libon Lilikin ta ce din dai idan kamfanonin sadarwa na kasar guda hudu na ƴan kasuwa ba su biya kudin da gwamnatin kasar take bukata ba, to za ta yanke musu yana gizo-gizon da suke amfani da su. Jaridan Emergence kuma ta kasar Jamhuriyar Kamaru ta ce gidan ɗaya daga cikin masu fada aji a bangaren awaren kasar Jamhuriyar Kamaru mai suna Agbo Bala ya kone kurmus, har yanzu dai ba a san dalilin da gwamnati ta lashe masa gida ba. Jaridan Le Revue kuma ta hango mana cewar a cikin masu gadin shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Musta Biya akwai matsala, anda a yanzu haka ake ganin rayuwar shugaban kasar tana cikin wani hali muddin idan ba a canja masa masu tsaronsa ba. Sai kuma jaridan Anadolu, anda ita ma ta fayyace mana cewar shugaban kasar Kamaru yana shirin yi wa gwamnatin sagaran bawul domin irin yanda yake ganin gwamnatin kasar na tafiyar hawainiya. Sai kuma jaridan Lesoir, anda ita ma ta ce a tsibirin Bakassi mai azikin man fetur district din kasar Kamaru, dakarun tsaron kasar sun dasa waɗansu magadi sun su domin nemo labarai na anda za su yi su kare tsibirin na Bakasi. Jaridan Quotidien kuma cewa ta yi a canjin gwamnatin da shugaban kasar jamhuriyar Kamaru zai yi a yanzu haka ana ganin cewar ko wane ne zai maye gurbin sakataren fadin gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridan Du Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru ta ayyana mana cewar maharan Boko Haram sun yi wa kauyawan garin Gundiri 11 yankan rago a yayin da zaratan sojojin jamhuriyar Kamaru na biyar suka yi artabu da su a wani dajin da ke jihar Arewa mai nisa. Jaridan Mutation kuma ta ce har yanzu na'urorin da shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musta Biya guda 50,000 wanda ya yi wa ɗaliban kasar jamhuriyar Kamaru alƙawari zai ba su yau kimanin shekara guda kenan suna kan hanyar kasar Chad da kasar Kamaru. Har yanzu dai babu wani ɗalibi da ya samu gara basar. Za mu kammala sharhin jaridan namu ne da jaridan Cameroon Info anda ta ce ƙungiyar masu sufuri na manyan motocin safa-safa sun ce muddin dai idan gwamnatin kasar ta Kamaru bata janye ta hukumin da ta kagaba wa kamfanin sufuri na General wanda ya hatsari kwanakin baya kan cewar ba zai harkokinsa ba har sama da watanni uku, sun ce idan ba a janye wannan takunkumin ba to a yanzu haka su ma za su shiga yajin aiki na har sai baba ya gani. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Awal Garba, yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke ajiye mana akan na'urar.
Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka, sunana Gambo Ibrahim Fatakun da tsohuwar kasuwa a garin Fatakun. A yau ina so na yi da saƙo na jinjina da yabo zuwa ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a bisa korar waɗannan ma'aikata da ya yi sakataren gwamnati da shugaban hukumar leƙen asiri na ƙasa. Gaskiya wani abu da ya cancanta masu cewa ba a yi abin da wuri ba, ai dama komai ba za ka yi shi ba hujja ba. Don haka Buhari ya zo a hankali ya ba a tsanaki an tabbatar da abu ya tabbata to ya kore su ko ya gani.
Assalamu alaikum murya Amurka daga Alhaji Maniru dan uwa mai Allah na garin Jega. Kira da shugaban kasa General Muhammadu Buhari ya da kan jinjina ma Ahmed Ali. To in ka yi jinjina ma Ahmed Ali magana ta yi gaskiya ce, to ka canza waɗannan bata kurfi waɗanda sun kake bari gwamnatin APC ta kai daidai. In ko maganar nan ka faɗa ɗaya ne don ka sha daɗin bakinka, to General ka sha daɗin bakinka, amma mu tabbatar da ka jinjina. Jinjina ta yi aiki, waɗannan kura-kuran da an ce an yi to a gyara su.
To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Ma'aikatar hukumar wajen ƙasar Argentina ta ce daga cikin mutane 8 ɗin da aka kashe a harin da aka kai birnin New York a jiya Talata a nan Amurka 5 'yan ƙasar ta ne. Wata sanarwa da aka fitar ta nuna cewa mutane 5 ɗin 'yan asalin yankin Rosario ne waɗanda suka bi wata tawaga zuwa birnin New York domin halartar bikin kammala karatunsu a karo na 30. Haka zalika mataimakin Prime Minister Belgium Didier Reynders ya ce akwai ɗan ƙasar Belgium ɗin ɗaya a cikin waɗanda suka mutu. Akalla mutane 8 suka rasa rayukansu, sannan wasu da dama suka jikkata bayan da wani mutum ya afka da wata motar da ya hayo akan wata hanya da aka tanada domin masu kekuna wacce ke cikin makil a lokacin da ya kai harin. Yayin wani taron manema labarai magajin garin birnin na New York Bill de Blasio ya ce bisa ga dukkan alamu wannan hari ne na ta'addanci kuma na ragwaye wanda aka kai da nufin cutar da fararen hula da basu ci ba basu gani ba. Wannan kunnan bakin waki ya kai har yawan unguwar da ke mazaunin ma'aikatan jakadancin kasashen waje a Kabul babban birnin Afghanistan inda ya kashe mutane 8.
To madalla masu sauraron mu, da wannan ko muka karshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can da lasar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammadu Lalo wanda ya taimaka wajen haɗa shirin, sai kuma Salama Abu wanda ya bada umarnin shirin, da ma injiniyan mu ta yau Zainab Abdulrahman. Ni Sarfi da Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa mu ne lafiya. Assalamu alaikum.